الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ينزو دارين الاثنين بيرغوت رمضان إجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تنادى دبو دايا دادي هدو دتلاتين دشيدا ديري دا إشرين دايا غوتن جون شكرا تدبو بيو دشابير a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jadda ma'anan wannan shine ka zama dan salafiya da yake gudanar da wannan tafarki a bisa hanya dodar da annabi ya ce taraktukum alal mahajjati albayda na bar ku akan hanya farakar wacce take mai kakkiya dodar kuma Allah madaukin sarki a cikin alqur'ani mai girma yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul ka daidaito akan wannan hanya da ta miƙe siratul lahi karkabi ɗan gutsatsarin hanyoyi wanda suke gefe suka saba ma wannan hanya ta annabi karkabari shedan da sauran ɗan kanzagin shi shedanu su kauda kai daga kan hanyar da Allah madaukin sarki ya daura annabi da sahabbai akan ta sannan Allah madaukin sarki ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata Allah ya sanya wannan al'umma su zama sune ƴan tsakatsakiya to wannan littafi na kun salafiyan alal jadda to yana saiti da regulating din duk wani zambarwa da wani zai yi da sunan addini cewa ya dakata ya tsahirta ya tsaya ya bi yanda tsarin yake a bisa karantarwan alqur'ani da sunna da kuma fahimtan annabi da sahabbai malamin da ya rubuta wannan littafi sunan shi Abdulsalam dan Salim As-Suhaimi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a dai karatun da ya gabata mun fara jin shimfida da sharon fage na ɗaya daga cikin manyan malaman da al-Imam Suhaimi ya gabatar musu da wannan littafi don su karanta su yi tsokaci dangane da abin da ya tattara a cikin wannan littafi muna gabatar da takadim ne na Ubayd ibn Abdullah al-Jabiri a inda bayan da malamin ya shimfida da sharon fage na bude wannan jawabi nashi da yi ya ce amma ba'adu to bayan wannan duka dai fama ahsanu ma qalahu al-imam al-allama al-bahar al-jahbaz muhammad ibn abi bakar az-zura'i ad-dimashqi al-ma'ruf ibn al-qayyim al-jawziya maganan da wannan babban limami hamshakin malami teku wanda ya kai ya komo a duniyar ilimi Muhammad dan Abubakar az-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da Ibn al-Qayyim al-Jawziya zancen da ya zantar da al'umma wannan zance Allah madaukin sarki ya sa zance ne mafi kyau daga cikin zantuttukan da ya kamata malamai su dora duk abin da suke dibowa wajen karantar da al'umma da kuma dora su akan addini wannan zance na Ibn al-Qayyim malai ce wa zalika fi kitabihi al-azim al-mubarak wannan magana al-Imam Ibn al-Qayyim ya rubuta ne a cikin littafin nan nashi mai girman daraja wanda yake cike da tarin albarka mai suna Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad iz qala rahimahullah a lokacin da Ibn al-Qayyim yake jawabi da cewa faman ansha qawlan duk lokacin da wani malami ya shiryo wani zance ya zo da wata makala daga wajen shi wa assasa qawaid ko ya assasa wani kaida daga cikin kaidojin ilimi a bisa nazariyan shi na ilimin da Allah madaukin sarki mai baiwa bi hasabi fahamihi duk waɗannan bayanai malamin yayi su ne gurgurdan abin da Allah madaukin sarki ya fahimtar da shi na ilimi a irin abin da ya gane a addinin Allah madaukin sarki wa ta'awilihi da irin fassaran da ya manassi imma din alqur'ani ko sunna lam yajib alal umma ittiba'uha wannan abin da wannan malami zai kawo na magana ko wata kaida fahimtan shi ko kuma fassaran shi to fa ba wajibi bane akan al'umma su bi wannan maganan nashi wannan magana al-imam ibn al-qayyim yayi ta sama da shekara 600 da suka gabata to wannan da a ce al'umma sun tsaya sun fahimci ire-iren maganganu da malamai ko da ma'u irin waɗannan suke yi to da al'umma sun zauna lafiya da duk wani darkaniya da hayaniya da ake ciki a yau duk da wannan ma bai taso ba to amma mutane sun jahilci cewa babu abin da ya zama wajibi ga al'umma su bi a cikin rayuwarsu na addini irin maganan Allah da kuma maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bisa fahimtan annabi da sahabbai duk lokacin da al'umma suka gane cewa alqur'ani da hadisi ne kadai wajibinsu to za a rage sabani a cikinsu za a rage rigingimin da ke faruwa tsakanin malamai ballantana rigiman a sa shi naso har ya kai zuwa ga sauran dalibai kuna fahimtan wannan da kyau ko domin kowane malami an aje shi a mahallin shi malamai inda ko ne Allah madaukin sarki ya danka amanan addini da ilimin Qur'ani da sunna da yanda za a yi addinin kaman yanda Allah yake so ne a hannun manzon Allah kadai malamai ba suna tarayya da annabi bane wajen riki wannan amanan na isar da sako sai dai annabi ya bar masa aikin ne su isar a madadin shi idan malamai suka fahimci wannan cewa suna isar da sako ne a madadin annabi ba su Allah ya aiko ba to za su isar da sakon kaman yanda dan dako yake isar da kayan da aka dora mai ijara ba tare da kari ko ragi ko musanyawa ba a lokacin da mutum yake kokari dan wai shi malami ne ya zo da wani karin bayani da zai canza nassin alqur'ani ko hadisi to daga nan ne ake haifar da bid'o'i daga nan sai kan al'umma sai ya rabu duk irin waɗannan kungiyoyi da ake haifar da rigingimu da fitintunu cikin al'umma a ƙarƙashin irin waɗannan fahimtoci ne waɗanda ake shigowa da su daga ƙasan wajen addini a ce wai kuma dole musulmi su bi waɗannan fahimtan wanda ba Allah ne ya ce abu ba ba manzon Allah ba ne kuna fahimtan wannan maganar na Ibn al-Qayyim irin ƙarfin da take da shi da irin yanda malam ya jinjina maganar ya ga cewa ta dace a sa ta a cikin wannan littafi na kun salafiyyin alal jadda domin ai wannan shine ma madaran salafiyancin cewa maganar wani malami ba ita ce a barbi ba maganar Allah da annabi ko waɗannan su ne abin bi kadai dan su ne wajibinka Allah ya tsare mana imaninmu wala tahakumu ilaiha sannan ko ba za a dauki hukunci a kaima wannan magana na waɗannan malamai da suka assasa magana ko suka tayar da wata ka'ida ko fahimta ko fassara ba ma'anan wannan shine idan al'umma suka yi sabani ba a cewa a dauki wannan sabanin a je maganan malam wane ya warware ana kai hukunci ne zuwa ga maganan Allah da annabi idza tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul Allah madaukin sarki bai ce ka dauki sabanin fahimta da kuka yi tsakanin kai da wani aje ɗaya daga cikin littattafan sharhi ko littattafan da suke fiqhul mujarrad ne bidun ma'rifati dalil tsoron fiqhu wanda ba a daure shi ba a mai kadada da wuriya an kulle shi da nassin alqur'ani da sunna ana fahimtar wannan da kyau ku ba a cewa wani yayi sabani da wani wajen fahimtar kaida kawai shikenan sai a ji a dauko fahimtar malami ana kai wannan karan hukunci ne domin neman a warware zare da abawa al'umma su fahimce da za su yi addini zuwa ga maganan Allah da annabi kadai shi sai shine malai ce wala tahakumu ilaiha ba a kai hukunci zuwa ga maganganun malamai hatta tu'radu ala ma jaa bihi ar-rasul malai yace duk maganan da wani malami yayi to wannan maganan ba a ba dauka bace har sai an dau wannan maganan an kai ta zuwa ga maganan da annabi yayi malai yace fa in taba qadhu idan maganan malamin ko shehin ko wane ne in tai mutabaka kai tsaye da maganan da annabi yayi wa wafaqarhu tai muwafaka da ta annabi ba fa annabi ne maganan shi za ta mutabaka ko muwafaka da maganan wani malami ba dan ba malamin ma da ya isa ya ka fada da manzon Allah fa sai dai a ce shin maganan nashi ta yi daidai da ta annabi in ta yi to sai a dauke ta annabi sai a ajina shi kawai dan dama shi hudan fodiyo abin da yake cewa kenan idan hadisi ya inganta la yusamma mazhaban li ahadin ba a kiran wannan da sunan mazhabin wani kowaye kuwa ana kiran wannan shari'a ne wajibi ne ku duk inda musulmi yake ya bi wannan shari'a din in dai wannan addini na musulunci yake jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko wa shahida laha bi sihha sannan hadisin da za a ce za a gwama maganan mutane dan a tabbatar da cewa wannan maganan ta yi daidai da ta annaba dauka to hadisin ma dole sai ka'idojin shari'a sun tabbatar da ya inganta hadisin ya tabbata domin ba aiki da hadisi dhaifi ba zai yi malamai su sabani wajen fahimtar alqur'ani ba ko su sabani wajen fahimtar nassin hadisi kuma a ce a gwama wannan abin da suke sabani dan ai hukunci a fitar da daidai ga hadisin da yake dhaifi bane shine sai malai ya ce wa shahida laha bisihha qubilat hina izin to in an tabbatar da cewa wannan zance nashi bai ci karo da zancen Allah ko na annabi ba hadisan da aka kafa hujja da su wajen tabbatar da wancan magana na waɗancan malaman hadisi ne ya inganta to anan sai a karba wa in khalafarhu in maganan malami ko maganan malamai ko maganan shehunai ta saba ma zancen annabi zancen da ya inganta wajaba radduha wajibi ne ai watsi da wannan maganan na waɗancan malaman ko wancan shehi ko wannan malami wattirahuha ai watsi da maganan bayan duniya wannan ko ba nuna yawa yake dan za a zubar da maganan da ta saba mana annabi sai an zagi malamin ba ko sai an wulakanta shi ko sai an tuzarta shi ko yayi kuskure sai an zo ana teriri a musulunci ba a wannan ka kalla sahabbai ne mutum zai zo zai kuskure in sun tashi ruwaito kuskuren ba sa faɗin sunan shi sai da ce wani ba sa faɗi sam so da waɗancan su ne salaf mu kuma mu ne salafiyya dole mu kwaikwayi abin da suke in muna buƙatar matsira dole ne abin da suke ne abin koyinmu fa in lam yatabayyan in wannan abin bai bayyana ba fiha ahadul amraini a cikin wannan al'amari na sabani da ake da to malam yake cewa akwai ɗayan al'amara guda biyu na farko ju'ilat mawqufatan wannan hukuncin sai a ci burki kawai malamin yayi magana sai a jingine maganan shi a tafi neman dalilin alqur'ani da hadisi da zai mara mu wannan baya an yi tawakkuf kenan malai yace wa kana ahsana ahwaliha an yajuz alhukma abinda yafi kamata ga irin waɗannan maganganu ai mata hukunci wal ifta'i biha ko a bada fatawa da ita wa tarkuhu ko bari malai yace mafi kyau abin da ya kamata kenan ko dai ka ce a iya hukunci ko a iya fatawa ko a iya watsarwa ina fatan mun fahimci wannan za mu zo a karatun mu na gaba a yanzu lokaci ya kure za ku ji shin fatawa shari'a ce na mafi yawancin mutane da suke bautan Allah suna bautan Allah da fatawa ne ba da maganar annabi ba ana fahimtar wannan da kyau ko wannan maganan ku rike ta kyau da kyau ku sa alama da inda yace fa illam yatabayyan fiha a'adul amrayni idan ɗaya daga cikin al'amura biyu bai bayyana ba ju'ilat mawqufatan anan zamu tashi da iznin Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum